sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an gune lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata, 6 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya jama'a na ci gaba da nuna alhani kan rasuwar babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur Muhammad Sanusi Barkindo.
Rashin nan da muka na Malam Barkindo babban rashi ne a garemu 'yan kasar Najeriya, saboda wannan wato wakili ne babba za a ce wanda ya wakilci kasar nan musamman a fannin tattalin arzikin mai a Najeriya, kafin ma Allah ya daga shi ya je OPEC.
Za kuma ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara Daura kamar yadda ya yi niyya, duk da harin da 'yan fashin daji suka kai wa tawargansa. Suna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwa zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan, ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Gwamnan gabashin lardin Donetsk da ke ƙasar Ukraine ya kwada ranar Laraba cewa wasu hare-haren sama da dakarun Rasha suka kai sun halaka fararen hula 5 tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata. Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hare-haren ne a Avdiivka, Solovyansk, Krasnohorivka da kuma Kurakov. Hare-haren, a cewar gwamnan, sun auku ne a ranar Talata, yayin wata hira da aka yi da shi a talabijin da farko gwamnan ya umarci al'umar yankunan da su fice daga gidajensu. Sawa'i bayan haka kuma sai ya dawo ya ce kowa ya nemi mabuya. Gabanin hare-haren na Rasha watanni 4 da suka gabata, birnin na da akalla mutum 107,000 da ke zuna a cikinsa. A wannan mako ne dai dakarun na Rasha suka karbe ikon lardin Luhansk da ke makwabtaka da Donetsk, wanda suke ci gaba da kutsawa cikinsa. Batun na Ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya, wanda za a yi a wannan mako a birnin Bali na kasar Indonesia. Taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan Nuwambar bana. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce za ta halarci taron, amma manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce babu wata ganawa da za a yi tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, dangane da neman maslaha kan rikicin na Ukraine wanda aka kwashe wata 4 ana yi. Hukumomin Kremlin sun ce shugaba Vladimir Putin zai halarci taron kolin na G20 da za a yi a watan Nuwamba, wanda kasar ta Indonesia ce za ta karbi bakunci. Kazalika shugabannin kasashen G7 ma sun ce za su halarci taron. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren janar na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC Muhammad Sanusi Barkindo ya rasu. Barkindo, wanda dan asalin Najeriya ne daga jihar Adamawa, ya rasu yana da shekaru 63 a ranar Talata, a cewar kakakin ma'aikatar man fetur din Najeriya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito. A wani sako da ya wallafa a Twitter, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari ya kwatanta rasuwar Barkindo a matsayin babban rashi ga iyalansa. Kamfanin NNPC Najeriya, kungiyar OPEC da kuma daukacin fannin sarrafa makamashi a duniya. Rasuwar ta Barkindo na zuwa ne yayin da yake shirye-shiryen kammala wa'adin shugabancinsa a kungiyar ta OPEC. A dai watan Agustan shekarar 2016 aka nada Barkindo a matsayin babban sakataren janar na kungiyar ta OPEC mai mambobi 13. Wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan 1 a China, wani abu da ake ganin shi ne satar bayanai mafi girma da aka taba gani a tarihi. A makon da ya gabata, wani mai amfani da sunan China Dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi tayin sayar da bayanai akan kudin yanar gizo na Bitcoin 10, wanda aka musu kudi akan dalar Amurka 200,000. Ya kara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin Shanghai. wanda ba saka wa matakan tsaro ba abin da yasa ya zama a wangale har tsawon shekara daya. Daga cikin bayanan da yake ta yin sayarwa akwai sunayen mutane, adireshi, ranakun haihuwa, lambobin shaidar dan kasa da kuma bayanan da suka shafi aikata manyan laifuka. Zuwa lokacin hada wannan rahoto jami'an yan sandan Shanghai ba su ce ufan ba, kuma duk kokarin da aka yi na neman karin bayani daga gare su kan wannan batu ya ci tura.
Da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, jama'a na ci gaba da nuna alhali kan rasuwar babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur Muhammad Sani Barkindo. Margayin wanda ya rasu bayan wata gajeruwar jinya ya samu karramawa daga shugaba Buhari a daren da aka waye garin da labaran rasuwarsa. Wakilin murya Amurka Sale
Fishi a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na da shekaru 63 inda ya aiki har mataki mafi daukaka na lamuran man fetur, wato zama babban sakataren OPEC. Barkindo ne na biyu da ya rike wannan mukami a Najeriya bayan marigayi Rilwani Lukman. Marigayin zai ritaya a watan Agusta inda yake ran gadin bankwana yayin da Allah ya karba abunsa. Mala Abubakar Ali, masanin tattalin arziki ne da lamuran man fetur, ya ce rashin ya girgiza duk ƴan ƙasa don irin ɗaukaka sunan Najeriya da marigayin yayi.
Rashin nan da muka yi na Malam Barkindo jiya babban rashi ne a gare mu ƴan ƙasar Najeriya, saboda wannan wato wakili ne babba za a ce wanda ya wakilci ƙasar nan musamman a fannin tattalin arzikin mai a Najeriya kafin ma Allah ya daga shi ya je OPEC. Inda ya fara aiki ma da marigayi Rilwani Lukman, kuma har Allah ya zo shi ma ya zo ya karbi wannan matsayin na OPEC Secretary General, kuma wajen shekarun shi shida gashi ina ji nan zuwa ƙarshen August zai gama aikin nashi. Ya zo ziyara na ƙarshe, daga nan ina ji zai je wasu ƙasashen mai da sauransu, Allah ya karbi ranshi a Najeriya. To rashi ne babba muka yi, to amma duk rai mai dandanan mutuwa ne kamar yadda Allah ya faɗa. Sai mu yi mishi addu'a, Allah ya ji ɗanshi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya kuma ya albarkaci abin da ya bari a baya. Amma ba tabbas mun samu rashi kama wajen babban ɗan Najeriya.
Kazalika Abubakar Ali ya zayyana Barkindo a matsayin wanda ya samu karɓuwa a sassan duniya.
Mutane ne wato jajirci wallahi, sun yi kokari sosai don ba a taɓa samunsu da abin a ca ba a wannan ofisoshin da suka rike. Kuma babban abin kowanne na su ana mutunta su a kasashen Larabawa da kasashen Turawa gaba daya.
Kungiyar OPEC ta fitar da sanarwar ta'aziyya da yaba gudunmuwar marigayin wajen hidima ga kungiyar wajen shekaru 40. Ko a daren jiya sai da shugaba Buhari ya karrama marigayin a fadarsa ta Asoro. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Sale Shehu Ashaka. To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara daura kamar yadda ya yi niyya, duk da harin da 'yan fashin daji suka kai wa tawagarsa. Rahotanni na bayyana cewa garin daura dai na nan kamar yadda aka saba, da masu tarar shugaban ƙasa waɗanda suka tsira ko tsallaka rijiya da baya a kan hanya, da ɓarayin daji ke cin karansu ba babbaka. Wakilin murya Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elika ya aiko mana da wannan rahoton.
Rahotanni na bayyana cewa garin daura dai na nan kamar yadda aka saba, da masu tarar shugaban kasa waɗanda suka tsira ko tsallake rijiya da baya a kan hanya, da ɓarayin daji ke cin karansu ba babbaka. Ɗaya daga 'yan jaridar fadar Aso Rock, Hassan Umar Faruk, da ke daura don ɗauko rahotannin ziyarar, ya ce duk tawagar na lafiya in ka ɗebe mutum biyu da suka samu rauni.
Mutum biyu dai sun ci ciwo, akwai wanda aka harba a kafa wanda dan protocol ne, sai kuma wata mata da ita ma ta samu rauni wanda tuni an kai su asibitin kashi na Katsina, kuma an riga an duba lafiyarsu.
Hassan Umar Faruk ya nuna dai kuna nan, kuna jiran shugaban kasa kenan ya zo insha Allah, saboda a yi sallah da shi.
A yi shirye-shirye da sun yi nisa tun jiya ma wannan tawagar, akwai wanda suka wuce kai tsaye ma gidan shugaban domin ci gaba da aikin da ya kawo su. Muna da hakan zuwa shugaban in Allah ya yarda, bayan dawowar shi daga kasar Senegal, domin fara turo rahotanni na amsar gaisuwa da ganawa da 'yan uwa da abokai.
Hassan Faruk da ke aiki da kafar labaru ta Liberty ya ce shi da sauran 'yan jarida sun shirya tsaf don zantawa da shugaban a ranar sallah.
Insha Allah Nasiru, ai abin da ya kawo mu kenan, kuma bisa al'ada idan shugaban ya dawo daga Egypt, to yakan ba da sako ga 'yan Najeriya. To wannan shekaran ma insha Allah za mu yi dakon shugaban kuma in Allah ya yarda za a ji abin da zai faɗi. Musamman ganin cewa wannan ita ce shekarar ƙarshe da shugaban zai yi a matsayin sannan shugaban ƙasa a babbar sallah a wa'adin mulkinsa ya riga ya zo ƙarshe ana sa ran da duka bai yanzu ya miƙa ma wani ragabin mulkin Najeriya.
Dan kamfen ɗin shugaba Buhari da ya aiki a sashen shirye-shirye magajin Muhammad Yaya ya ce harin wani sako ne na farkar da shugaba Buhari da gwamnatinsa yanda lamuran tsaro suka tabarbare musamman ma a jihar Katsina.
Al'amarin babu daɗi a jiha ta shugaban ƙasa advance party a turance a ce wai ƴan ta'adda a Najeriya har sun iya tare ta wannan al'amari da ban tsoro ba mu san inda ƙasar nan za ta je ba wannan da a ce talakawa ne ma ba za a san cewa ma an urmushe su ba a shiga da su daji kawai domin tawaga ta shugaban ƙasa wanda ake turawa advance party dama ƙwararrun maharba ne iya ƙwarewa to su ma a ce wai sun kasa kama ƴan ta'addan ba su kashe su ba sai dai aka ce wai su kora su daji to wannan al'amari da ban tsoro ina kiran shugaba Muhammadu Buhari ya tashi tsaye akan diddigensa ya ja hankalin jami'an tsaro daga sojoji zuwa 'yan sanda da dukkan sauran jami'an tsaro sashi tsaye in ba haka ba yaƙi kusan ya ci mu cikin gida a rana ɗaya suka yi 'yan tagwayen harhare a je prison maximum security prison na kuje a ce an faffasa da bama bumai har ma muggan mutane da ake tunanin 'yan Boko Haram ne ko 'yan aswab ne da sauran waɗanda suke high profile mara gaskiya a ce sun gudu wannan al'amarin babu daɗi.
Bayan gani da ido da shugaba Buhari ya je gidan yarin kuje da 'yan bindiga suka kai wa hari zai zarce Dakar ɗin Senegal don ziyarar aiki kafin daga can ya shiga daura. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Nasiru Adamu El-Hikaya. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, bari kuma mu dan shakata da wannan. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
sana'ar ragunan layya sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya ke yi a kowace shekara inda suke fataucin ragunan daga jahohin arewa zuwa jahohin kudancin Najeriya na ziyarci kasuwar dabbobi da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan inda ni tattauna da masu sana'ar ragunan a game da yadda sana'ar ke tafiya
Sunana Bala Dahiru sarin sai daga yankin Bago da Kano. Ana kawo dabbobi ne?
Ka da wannan raguna?
Ni adda wannan raguna, kwarai kuwa.
To ya kasuwar rago ke tafiya a nan Ibadan?
Rago a bana gaskiya ba dadi wa rahin dadi dai a ce an gode Allah.
To me kake nufi?
Eh to cinikin ba kan bara ba rago da yawa ba kan bara ba amma kuma ba asi. Magana na gaskiya ga sunan a ƙasa fulul adad.
Yanzu baka sai da ko guda ba?
Sai da ba laifi amma dai kan gaskiya ba da ke tunani ba. Dan na zo da kwara guda 50 da wani abu amma wallahi kwara ta kwanda sai da. A yanzu haka ina miki batu da kai.
To ko tsada ne ka hana masu sai su zo saya.
To ai yanzu ba ma za gar ce tsada bane mutane ma ba su fito bare mu san tsadan ne ko a tsarar bane ba
yanzu kamar irin wannan rago yanzu yana nawa
yanzu shi irin wannan ina san san mun yakan yi 80 ko 70
kamar nawa ake taya shi
to yanzu kaga wake tare mai gaba ne da 60 take tare mai gaba
to wannan fa
eh to an san san mu ne wannan a ce yayi 45 ko 50 to amma ga yanzu ga 35 take tare mai gaba wanda ko arewa ma dai kusan haka aka sayo shi
yanzu kamar bara irin wannan ana sai da shi nawa
bara kuma wannan alhamdulillah mun sai 50 da wani abu
to ana ka gani me ya kawo tsadar rago bana
wallahi abin da muke tunani dai ko suna ganin tsadar rayuwa yadda kamar ba kudi yake ta kuka mu kuma ga hitarin sufuri yayi tsada bara mun dauko
tun kudin sufuri kenan
eh kudin sufuri bara mun dauko mota 180 daya zuwa nan bara kun dauko ta naira 720 trailer daya to kaga dole dabba ta tsada kudin mota shi kowane 5,500 kama daga Kano zuwa Ibadan wanda guwa kama ne da 5,500 kenan
Muhammadu mai kuɗi daga Bakura jihar Zamfara to sana'ar rago kadan kadan a hankali aka ciniki ba a fara ciniki sosai ba a hankali aka ciniki guda guda
yanzu kamar kwanan ka nawa nan Ibadan da raguna
kwanana biyar
guda nawa ka sisuwa
kwanan set
rago nawa ka kawo daga arewa
kusan 16 amma guda bakwai ainihin sai kwanana biyar roƙon Allah dan shi ba mu canza mu ka sai ba mu ciniki mai albarka
idan aka kwatanta da bare da bana wani yahi tsadar rago
bane yahi tsadar rago ne saba kuma ragon 100 bare iyaka tai 60,000-70,000 bane yahi tsada kwarai amma babu ciniki kwarai
sunana sani kaya ma lalle awaki na kawo
to ana lokacin sallallahi ne an fi mu'amala da raguna kai kuma ka kawo awaki
to ragunan can arewa gaskiya ba su da sauki kuma nan gahi ba ciniki
to ana sayan awaki anan
a awaki sun hita ya lokacin ga
kuma ma sai suna laye ne
to lalle mu dai muna saida suna laye ne ko ya dai mu dai mun kawo mu saida
kuma kuna saidawa
insha Allah muna lalle ni kan gare ni alhamdulillah kaso awaki raguna ni kan naga alamun sun yi yawa nan shi yasa ban kawo su
to yanzu ka taba ciniki
a na dan taba gaskiya alhamdulillah insha Allah
kamar ka sai da gudanawa yau
to lalle yanzu ban ma iya cewa ga abin da na saida gaskiya na saida da dama insha Allah
wato kana jin dadin wannan kasuwa
ni alhamdulillah ni dai ga nawo ciniki kan ban ce na wani ba ni dai nawo ciniki alhamdulillah
mutane da yawa suna kukan rashin kasuwa kai ma kana gani akwai rashin kasuwa gare ka
san kowa da nashi rabo mai kuka kila shi bai samu bane amma sai da wani ya kuka lokacin shi wani ya samu
ka sai gaskiya mana albarka
sunana Mansur Ibrahim jihar Katsina na kawo raguna ne sana'ar raguna a halin yanzu gashi mun sa kawo lafiya mun sabke lafiya to muna ganin al'amarin nan yadda kasuwan nan ke tafiya kullun kaya zuwa suke saboda yanayin kasar alamun bamu da wadatattun kuɗi kasuwar dai ga ta nan jinjim ko ba gaskiya ba
to yanzu kamar irin wannan rago da na gani kamar shina nawa
to indai Allah ya sanya kasuwar na tafiya muna sa ran zamu iya ansar 90,000 zuwa 95
to kamar wannan fa
mu wannan kuma muna sa ran indai kasuwar na tafiya Allah da muna sa ran zamu anshi ko 80 ko 90 muna sa ran Allah da kamar wancan din da na nuna ma mai udan nan dan karami to muna sa ran indai kasuwar na tafiya Allah da muna sa ran za a iya saye shi 30
to wancan fa fari mai manyan kafoni
wancan fari mai manyan kafoni kasuwar nan muna ganin ta falka to dan iya irin naira 50,000 ko 55 Allah da za a samu a jikin sa saboda yanayin mota ne tayi tsada a arewa
daga Katsina nawa aka dauko rago guda zuwa nan Ibadan
da muka biya rago mun biya shi naira 66,000 ko wani guda daya
Abubakar Zaki Tambawan na kawo rago daga Sokoto State
to a can Sokoto rago na tsada
gaskiya rago yana
to yanzu da ka kawo nan Ibadan nan ma ana sayan rago
nan ma rago Ibadan ana saya gaskiya alhamdulillah
to ya batun farashi
farashi gaskiya alhamdulillah farashi mai kyau ne ana samun farashi mai kyau alhamdulillah ana
idan kun sai da kuna cin riba
ai mun sai da muna cin riba insha Allah
to amma wasu na cewa cinikin bai fara sosai ba
ciniki gaskiya alhamdulillah ana yi gurgudu insha Allah
kai kana samun ciniki
ni ina samun ciniki gaskiya alhamdulillah
ka dan sai da yawa yanzu ko
ina sai da yawa insha Allah.
Kamar ragunan ka saida?
To na saida kaman zai kai kaman guda 10 cikin wadanda na kawo, wanda muka kawo in Allah yarda. Mun kawo rago ya zai kai kaman 30 da wani abu insha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode Allah.
Sunana Usman Naira daga nan Ibadan. Sana'ana dillanci nake yi na rago.
Kamar shekara nawa kana dillancin rago a nan Ibadan?
Insha Allah zan kai shekara 15 ina dillancin rago.
To ya kake kallon wannan kasuwa ta rago a halin yanzu?
Lallai mu ma kasuwar nan mu kan kanmu da mun ce da cewa ba a yin kayan, amma daga baya kuma sai muka ga abun kuma gashi nan zube ko ina ana kawowa.
Kamar raguna kenan.
Kamar raguna ga sunan.
To ya baton cinikin rago?
To cinikin rago gaskiya ya fara daga bakin naira 35,000 zuwa abin da ya kai har naira 400,000 rago. Eh,
rago guda?
Rago guda an sai da shi naira 400,000 a nan wurin.
A nan Ibadan?
A nan Ibadan, a nan.
To wasu na cewa babu ciniki, kai a matsayinka na dillali kaga ana cinikin rago a nan Ibadan?
Gaskiya ana ciniki sosai, abun ne ya yawa. Saboda shi yasa kake ganin mutane na ganin kaman ba ciniki.
Wato kana ganin rago ya yawa?
Wallahi rago ne ya yawa. Dai yanzu kaga ga raguna can daga na 300,000, 250,000 ga hannun zube. To wayannan yan kananan ne su ake cantawa, amma manyan ba a saya.
To me yasa ake sayan kananan ba a sayan manyan?
Ke babu kuɗi a cikin wannan wata da ake ciki. Mutane suna kuka babu kuɗi. Shi yasa suke cantan yan kananan baki na 35, 40 zuwa 60 abin da ya kai yau ƙasa. Su ake sayi.
Alhaji Arugunton gida. Sai da rago da akuya a Ibadan.
Wani lokaci ka dauka kana wannan sana'a ta rago da akuya a nan Ibadan?
Na kai kamar shekara 33 ko da 4.
To ya kaga farashin rago a wannan kasuwa ta Ibadan yanzu idan kai la'akari da shekarun da ka dauka kana wannan sana'a?
To gaskiya abubuwa sun canza. Da rago ne muka sai su a 50,000, 60,000 yau shine 100,000. To saboda haka ko an ce ba a ciniki, mu mun san ana ciniki. Amma yanayi ne abu ya tsada, wanda zai zo sai da dabba uku yanzu iyaka ta sai guda.
To kaman mutane na zuwa sai?
Suna zuwa sai sosai. Kowa godo yake zuwa.
To waɗannan iriyan ka sai kanana ko manya?
An sai matasa bakin 70,000, 60,000, 80,000 abin da yau ƙasa.
Amma waɗanda farashin su ya sama suka wuce nan ba ciniki.
Annan mayan masu kuɗi na 120,000, 150,000. Gaskiya su na mayan masu kuɗi na waɗannan.
To a cikin ragunan nan da nake gani naga akwai uda, akwai farare, akwai ƙoro, akwai makamba. A cikin su wani yafi daraja a wajen ciniki?
Raguna iri-iri ne. Mu mutanen mu Hausa mun yi son ƙoro saboda ya hima ya hina ma. Amma Yarabawa sun yi son dogo ƙafa. Cika ido. Bai da mai bai da nama su zo su ga mayan ƙafa.
To a cikin kuɗi wani ya daraja a cikin waɗannan kalolin raguna?
Uda ya daraja.
Da gare shi fa?
Da gare shi sai ƙoro.
Le kalu mawara ya lin yoja akin ele ni price ya wo wa oke ju ita tera tele lo loni
chiko malan lekan yace yazo sayan rago ne a garin Akinyele. Yanzu farashin rago yayi ƙasa bisa ga yadda ya saye a makon da ya gabata. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Akai da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na sana'ar ragon layya a Najeriya. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Cin ɗin Black Stars masu Didi Drama ne ya faɗa cewar rukunin 'yan aikin fasaha na ƙungiyar sun dukufa ainihin bisa gina 'yan wasa masu ƙarfi gabanin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Ghana ta kasance a rukunin H tare da Portugal da Uruguay da kuma Korea ta Kudu a gasar. A cewar daraktan fasaha na Right to Dream, akwai shirye-shiryen gina wata ƙungiya mai ƙarfi da kayan da suka dace don fafatawa a gasar cin kofin duniyar a watan Nuwamba. Muna da burin gina babbar ƙungiya a gasar cin kofin duniyar, kamar yadda ya shaidawa Angel TV. Tsohon kocin ɗin Asante Kotoko ya kuma taɓa batun yunƙurin da hukumar ƙwallon ƙafar Ghana ke yi na shawo kan wasu 'yan wasa 'yan asalin Ghana da su shiga Black Stars kafin gasar cin kofin duniya. Ya yi nuni da cewar ƙungiyar ta yanzu tana da ƙwararrun 'yan wasa duk kuwa da ƙoƙari da GFA ke ta yi a ƙoƙarinta na shawo kan sauran 'yan wasan ƙasar Ghana 'yan ƙasashen waje su shiga cikin ƙungiyar. Dangin Williams da ke a nan Ghana sun bayyana da jin daɗinsu da canza shekara Inaki ya yi don ya taka wa Black Stars wasa. Williams ya sanar da matakin nasa ne a ranar Talata bayan tattaunawa da hukumar ƙwallon ƙafar Ghana GFE ɗan wasan mai shekaru 27 wadda haifaffen ƙasar Spain ne ga iyaye 'yan ƙasar Ghana. A baya ya yanke shawarar bugawa wata ƙasar Turai wasa kuma ya buga wasa ɗaya ne rakin. Duk da haka saboda kasancewar wasan da ya yi da Bosnia da Herzegovina na sada zumunci ne a shekara 2016 ya sami damar canza shiƙa zuwa Ghana. Hukumar ta GFA ta bi shi kuma daga ƙarshe ta samu can hankalinsa. A ƙarshe ne ɗan wasan na baya na Southampton Mohamed Salisu ya ba da kai buri ya hau zai wakilci ƙasar Ghana a wasan ƙasa da ƙasa bayan ƙarshe-ƙarshen da aka rinka yi a samu kanshi sun ci tura. Yanzu dai kwalliya ta mai da kuɗin sabuli. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana Kete Kolo ya tabbatar da cewa ɗan wasan mai shekaru 23 a duniya a shirye yake ya sanya sunansa cikin jerin 'yan wasan Ghana bayan ya kwashe lokaci mai tsawo yana Beres da ƙasar Ghana a ƙoƙarin da take yi a can baya. Tarek Lamti, Inaki Williams, Mohamed Salisu, Stephen Ambrose, Patrick Pfeffer da Ransford Yeboah duka sun yi harama suna jiran a yi kiransu su baje kolinsu wa ƙasar Ghana. Mahaifin Tarik Ahmed da 'yan uwansa sun yi hamdala da amshin da ya yi don ya taimaka wa Ghana ta yi nasara. Uku ke wallafa a Facebook. Mohamed Salisu ya zama ɗan wasa na baya-bayan nan da ya sadaukar da makomarsa ga Ghana bayan nasarori da Tarik Lamti, Inaki Williams da 'yan wasan Jamus uku Seven na Ambrosius Patrick Pfeffer da Ransford Yeboah sun ka samu. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla masu sauraro, yanzu sai labarai a taƙaice.
Gabashin lardin Donetsk da ke ƙasar Ukraine ya faɗa ranar Laraba cewa wasu har-haren sama da dakarun Rasha suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata. Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hararen ne a Avdiivka, Solovyansk, Krasnohorivka da kuma Kurakov. Har-haren a cewar gwamnan sun auku ne a ranar Talata. Yayin wata hira da aka yi da shi a talabijin da farko gwamnan ya umarci al'umar yankunan da su fice daga gidajensu. Sawa'i bayan haka kuma sai ya dawo ya ce kowa ya nemi mabuya. Batun na Ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a wannan mako a birnin Bali na kasar Indonesia. Taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan Nuwambar bana. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce za ta halarci taron. Wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan ɗaya a China, wani abu da ake ganin shi ne satar bayanai mafi girma da aka taɓa gani a tarihi. A makon da ya gabata, wani mai amfani da sunan China Dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi ta yin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na Bitcoin 10 wanda aka musu kuɗi akan dalar Amurka 200,000. Ya ƙara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin Shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba, abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara ɗaya. Daga cikin bayanan da yake ta yin sayarwa akwai sunayen mutane, adireshi, ranakun haihuwa, lambobin shaidar ɗan ƙasa da kuma bayanan da suka shafi aikata manyan laifuka. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, jami'an 'yan sandan Shanghai ba su ce ufan ba, kuma duk kokarin da aka yi na neman ƙarin bayani daga gare su kan wannan batu ya ci tura.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Sulemaniyaru, nake muku fatan alheri, ku kwana lafiya, ma'assalam.